Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel. Tare nake da Ibrahim Almasi Garba da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar 34 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu, sojojin Ukraine sun sake samun nasara jiya Litinin a yankin Kasan da ke kudancin kasar bayan nasarorin da suka yi a gabashi a fafatawarsu da Rasha. Amurka za ta tura ma Ukraine wani ƙarin tallafin kayan aikin soji wanda ya kai dala miliyan 625. Sannan a karan farko, shugaban addini na ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei jiya Litinin ya fito fili ya mayar da martani kan zanga-zangar da ake yi a sassan ƙasar, yana mai zargin Amurka da Isra'ila da ingizawa.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa wasu da suka yi shigar ƴan banga sun kashe mutane 12 tare da kwasar dukiya karamar hukumar Bali ta jihar Taraba.
Sun kasa ni gaba ko da ni zo can sai ni fiske sun tara al'umma na fiye da mutum 50 da bindigo sai sun ka zamnar da ni sun ka ce mini in ba da barayi ni ce waɗannan iri barayi kuma.
Haka kuma za ku ji cewa yayin da rashin tsaro ke haddasa ƙananan yara gudun hijira da gararan ba akan tituna, masana na ganin
wata rashin karatu bala'i ne, babu karatun addini babu na boko. To duk laifin za su azaba hukuma su azaba al'umma sai mun biya bom na muke sama.
Sai a kasance da mu domin jin cikakken bayani. Kamar kowace ranar talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakkwata zai kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Sojojin Ukraine sun sake samun nasara jiya Litinin a yankin Kasan da ke kudancin kasar, wadda ta zama kari kan nasarar da suka yi a gabashin kasar cikin ƴan kwanakin nan, yayin da suke dada dannawa wajen mayar da martani ga sojojin Rasha suna ta sake kwato yankunan ƙasa da sojojin Rasha suka kwace tun da farko a wannan mamaya da suka kwashe watanni 7 suna yi. Jami'an da Rasha suka dora a yankin Kasan sun tabbatar cewa sojojin Ukraine sun sake kama wasu yankuna, a yayin da kuma ita kanta ma'aikatar tsaron Rasha ta tabbatar da hakan da cewa tare da taimakon tankunan yaƙi masu inganci, sojojin Ukraine sun kutsa har can cikin yankunan da muka tsare. A jawabinsa da yakan yi da dare, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi jiya Litinin cewa rundunar sojin Ukraine na ci gaba da dannawa gaba ba tare da yin cikakken bayani ba. Ya ce sojojin sun sake kwato wurare da dama. An kubutar da wasu wurare masu yawan jama'a a yankuna da dama. Ana ci gaba da fafatawa a fagage da dama, inji shi. A halin da ake ciki kuma, ana kyautata zaton tallafin kayan tabbatar da tsaro da gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Joe Biden za ta tura ma ƙasar Ukraine nan gaba. Zai kunshi ingantattun kunamun harbu, rokokin atulare, samfurin HIMARS, albarusai, bamabamai da kuma motoci masu juran nakiya, abinda wasu majiyoyi biyu da aka musu bayani game da tallafin na dala miliyan 625 suka gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan jiya Litinin. Tallafin wanda mai yiwuwa a sanar yau dinnan talata shine dauki na farko da za a kai ma Ukraine tun bayan shelar da Rasha ta yi kwanan nan ta haɗe wasu yankunan ƙasa, da kuma karo na biyu na umarnin shugaban ƙasa na tilasta mutane shiga soja tun bayan da Ukraine ta yi gagarumar nasara a fagen daga a tsakiyar watan jiya. Shelar haɗe yankunan ƙasa da Rasha ta yi ta biyo bayan abin da ta kira ƙuri'ar raba gardama a yankunan Ukraine ɗin da ta mamaye. Gwamnatocin yammacin duniya da kuma ƙasar Ukraine sun ce wannan ƙuri'ar ta saba ma dokar ƙasa da ƙasa, kuma an yi ne cikin tilastawa tare kuma da rashin cikakken wakilcin ɓangarori.
To nan zuma kaɗan, Ibrahim zai sake dawo da labarai, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda wasu mutane sanye da kayan ƴan banga suka kashe mutum 12 tare da kwasar dukiyar al'ummar Zudai da ke ƙaramar hukumar Bali a jihar Taraba. Wakilin Maladu Salisu Muhammad Garba daga Jalingo ya haɗu mana da wannan rahoton.
wannan al'amarin da ya faru ne a yankin Zudai dake karamar hukumar Bali a jihar Taraban, inda wasu waɗanda ake zargin cewa ƴan banga ne suka je wani rigan Fulani inda suka bude wa rigar Fulani wuta, nan take kuwa suka kashe mutane 12 zuwa 15 kamar da yadda kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraban SP Usman Abdullahi ya shaida mun cewar
lalle jan samu wasu wanda ba san ko suwaye ba dauke da bindigogi sanje da kayan ƴan banga sun kai hari kan wani kauye da kira Fangiri nan karkashin hukumar Bali. An kashe mutane sun kai 12 ko zuwa 15. DPO mai kula da wannan shashin na Bali TSP Gumi da jama'arsa sun kama hanyar safe nan zuwa ainihin inda abun ya faru domin a samu tabbacin ko mutane nawa aka kashe, sannan kuma da wanda suka jikkata.
Malam Shehu Aliyu wanda ke zama mahaifin wani yaro wanda ƴan bangan suka kashe ya ko shaida mana yadda al'amarin ya faru.
Yaro karami ya sheko da guri yace min baba baba nice yace ga ƴan bangan sun shiga gida ina cinka mashidi na gefen daki matana na jar masara sai nike to Allah sawwake ina koma ta gefe ina tsinkan dai abinda ake yi. Suka zo suka dauki mashin na basu shiga gida na ba, suka tattara shanu na suka karasa da na yayana suka je suka karasa da na sauran ɗan uwana duka. Ina da yaya wanda shi an zaunar da su ma musamman hakkiya mansu sun yi magana da shi yana da kaki na soja. Gurgudun halin wanda nikin kaya da ido na kamin wannan lokaci suka kashe na kashewa suka kubutar da na kubutawa suka ce su tashi su wuce.
Malam Monde Muhammad wanda ke zama mai anguwar garda ƴan banga suka je suka kashe al'umma sama da 12 zuwa 15 tare da kore garken shanu sama da 20 ya koyi mana ƙarin bayani akan yadda ƴan bangan suka zo suka same shi cikin gida.
Sun kasa ni gaba ko da ni zo can sai ni iske sun tara al'umma na yadda mutum 50 suna tsare da su ya uwa su ashe suna can da yawa da bindigogi sai sun ka zamnar da ni sun ka ce mini in ba da barayi ni ce wannan iri barayi kuma tace eh barayi muka ne ba ni ce to ni nan ban da barayi sun ka ce duk yawan ga ce yanzu ba barawa ni ce ba barawa in akwai shi zan nuna maka ko zan daukan mai mataki yanzu tunda na ce babu barawo ko da haka nan sai mun gane kuren mu saboda ya uwan mu sun ka ja muna ko da haka nan ko babu barawo ba za su ban mu ba mun kaji ta wancan gefe ana ta halbe halbe ba kusa gare mu ba ku wajen mutum takwas an ka kashe su ta nan gefe kuma sai ni ji ana halbe halbe can to sai kuma ashe na wasu mutum hudu na an ka kashe jimilla dai mutum 12.
Alhaji Adamu Zudai kuwa shine ke zama dagacin garin Zudai wanda ya mana karin haske akan yadda al'amarin ya faru.
Ba tabbatar da su sami su da matane ba ko ba makamai sun zo kada iyaka na da faurinan su samu gidan sun ba wannan su ce ba sun samu sun ba sun karkace wasu har da haka ko ne wuraren ma.
Ko menene ma shugabannin kungiyar Sallubawa za su ce akan wannan batu? Alhaji Arɗokiri wanda ke zama Arɗon Sallubawa mazauna yankin shi kuwa cewa yayi
duk waɗannan ba ƴan banga bane ni a munna ni sani ga ƴan banga suna tafiya da bindiga irin na toka suna tafiya da irin ƴan bindigogin da ake samu ba amma waɗannan da suke tafiya da bindigogi irin na sojoji na ƴan sanda ban doke su ƴan banga ba na doke su ƴan ta'adda ne waɗanda aka yi doko hayar su daga filato wasu ƙananan kabilu ne suka hadu da ƴan uwansu na filato suka samu wasu gurbatacci a taraba waɗanda ba su zama layya wasu kabilu suka shirya wannan ta'addanci suka shirya su kwace mana dukiyoyin mu su kashe na kashewa sai dai wannan Allah Ubangiji ya tsirar da rayuwar shi da dukiyar shi.
Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To ma da Allah ya kyauta a gaida Lado Salisu Garba har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da kashi na biyu na labarai.
Dr. Filu wani bincike mai zaman kansa da aka gudanar kan tabar gazar da ta bayyana a gasar league ta ƙasa ta ƙwallon ƙafa ta mata a Amurka a kakar wasa da ta gabata ya gano cewa cin zarafi mai tayar da hankula da kuma cin mutunci a badalance sun kasance tamkar al'ada a wannan wasan kuma al'amarin ya shafi kulob-kulob da dama, koci-koci da dama da kuma 'yan wasa da dama bisa ga rahoton da aka fitar jiya Litini. Cin zarafi a NWSL ɗin ya samo asali ne tun daga daɗaɗɗiyar al'adar ƙwallon ƙafa na matan, kama daga amincewa da ake yi da kalaman zagi yayin koyar da masu atisayen gasar league ta matasa da kuma rashin gindaya cikakkiyar iyaka tsakanin koci-kocin da 'yan wasa, a cewar tsohuwar muƙaddashiyar Attorney General ɗin Amurka Sally Yates. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Amurka ta ƙaddamar da binciken wanda ita Yates da kuma wani kamfanin lauyoyi mai suna King and Spalding suka yi bayan da ƴan wasan NWSL Sinid Farelli da Mana Sim suka gabatar da wasu zarge-zarge na cin zarafi da tilasta yin lalata waɗanda Coach Paul Riley ya yi ta aikatawa tun shekaru wajen goma da suka gabata. Jaridar Atlantic ta wallafa labarin a watan Satumbar shekara ta 2021. A ƙarshe, shugaba Joe Biden na Amurka ya je gane ma kansa irin barnar da mahaukaciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi da Fiona ta yi a Puerto Rico, sannan ya yi alkawarin bayar da tallafin abubuwan bukata na dala miliyan 60 don taimaka ma wannan yankin ƙasa na Amurka saboda mahaukaciyar guguwar da ta afka ma yankin a watan jiya. Za mu kashe kuɗi don gyara hanyoyi, gadoji, bangarorin sifuri, tasoshin jiragen ruwa, ruwan sha da kuma yanar sadarwa a yankin Puerto Rico, a cewar Biden a birnin Ponce na kudancin yankin wanda ya fi fama da mahaukaciyar guguwar. Ya yi alkawarin cewa gwamnatinsa za ta dukufa wajen sake gina Puerto Rico, sannan ya ce zai tabbatar cewa yankin ya samu abin da ya kira duk wata dalar da aka yi alkawarin bayarwa bayan faruwar guguwar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a Najeriya masana na ganin daga cikin illolin da rashin tsaro ya haifar ga al'umma shine rashin sanin makomar ƙananan yara da ke gudun hijira ko ba sa samun damar samun ilimi don gudanar da rayuwa. Wannan na zuwa ne lokacin da dabban yara suka yi bankwana da karatu sanadiyar halin da suka samu kansu ciki na ayyukan yan bindiga, wanda ka iya zama babban matsala nan gaba. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu.
Tun lokacin da matsalar rashin tsaro ta soma addabar jama'a, ake ta samun yan gudun hijira da ke kauracewa garuruwansu domin su tsira da rayukansu. Duk da yake mahukunta na cewa suna kokarin magance matsalolin, har yanzu ana ta samun kwararar yan gudun hijira zuwa manyan birane kamar waɗannan da suka fuskanci harin ta'addanci kwanan nan a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya.
Wallahi ina faɗa ma labari, barayi giwa suna cikin halin ƙaƙanika. Yanzu mutum da ake ciki da uwayenmu da matanmu da iyalinmu, yaranmu duka suna cikin daji. Yanzu in ka ɗauka tun daga wanda ka ɓara abin da ya kawo tsamiya, abin da ka ture ta in ka bi wannan hanya, jama'a mu nan annan wurin barakata ya zuba.
A cikin yan gudun hijira, mata da ƙananan yara su ne suka fi shiga mawuyacin hali, wataƙila saboda raunin da ke gare su.
Na ɗauki wani yaro ɗan ƙarami, wallahi na ce cikin daji muna kwance, dare ya yi kusan 12 kwam da daddare na kwan dare ya yi swahiya ta waye 12 ɗin dare ya yi. Yaron nan ice ya gwaigwa a mallan yana ci daga wannan masifa ta baci. Yaron nan kuma nin neme shi na sai wani ce kana iya kai ga gari, ba da ni ban da lahiya. Mallan ta yi muka wallahi tun da ƙarfe 10:12 har inda ƙarfe 6 na marece.
Duk da yake abu ne mai wuya a samu tsayayyun alƙalumma da ke nuna yawan yan gudun hijira a jiha ko a ƙaramar hukuma, amma dai gwamnatoci da ƙungiyoyi da ma ɗaiɗaikun jama'a na ci gaba da kai musu tallafi domin sauƙaƙa halin da suka samu kansu ciki, kamar yadda shugaban ƙaramar hukumar mulkin keɓe a jihar Sokoto, ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da 'yan bindiga suka ɗaiɗaita, Lawali Maraba Fakku ke cewa.
At local government level na ɗauki matakin sai musu shinkawa to le gurin ga buhu 40 da dagarin kwaki buhu 30 sai na rarraba musu. To sai mun kai magana da HE dangane da abubuwan da ka gudana, an sai musu buhun shinkawa, buhun gubi toliya ɗin da ka faɗa maka kwana 200, buhun garin kwaki 200, jarkan man gida 100, har buhun uli-uli 100 an ga saifa, tabarma 2000, bokitin wanka 1000, buta arwalla 1000, aka gama musu da magunguna.
Tallafin da waɗannan jama'ar ke samu yana da wuya ya wadatar da bukatunsu duba da halin da suka shiga, abinda ma yasa ake ta ganin su akan tituna suna gararamba suna bara. Wani abin da ya kamata a lura a lamarin yan gudun hijira shine shin menene makomar ƙananan yara waɗanda aka raba da makarantun da suke karatu kafin matsalar ta raba su da garuruwansu. Professor Bello Bada mai sharhi akan lamarin yau da kullum na ganin cewa
wata rashin karatu bala'i ne, babu karatu addini babu na boko, to duk laifin za su azaba hukuma su azaba al'umma sai mun biya. Bom na muke sama kuma ba mu fata, amma idan ba a kula ba yatzan sun samu karatu zuciya su ta yi taushi, sannan sun waye sun samu karatu na addini, in ba haka an ka samu ba suna zama al'umma bala'i. Ko irin waɗannan da kake gani ɗan bindiga da ake samu taji suna wani aiki irin na rashin imani. Mutane ne da ke ganin kamar al'umma ta yi musu laifi, hukuma ta yi musu laifi can a da. Don haka ga imani ya riga ya hice su.
Wannan lamarin na iya zama tamkar koma baya ga kokarin gwamnatin Najeriya da haɗa hannu da hukumomin duniya wajen mayar da ƙananan yara makaranta musamman arewacin Najeriya. Abinda masana ke ganin cewa gwamnati da al'umma na da rawar da za su taka wajen daidaita matsalar don ba a soma kokawa da ita ba a nan gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla a gaida Muhammad Nasir a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 1:15 na dare. Yanzu kuma sai shirin.
Saka mai wuya.
Cikin kashi 10 za a samu kashi 8 kabila ce ta Fulani ake kallon cewa suke wannan garkuwa da mutane da kuma sace-sacen dabbobin mutane. So dole ne al'umma su aminta da cewa Fulani su ne matsala.
Gwamnatin Najeriya ma gaba da an daura Fulani su ne kawai suke wani abubuwa marasa kyau kuma halin kuma ba abin ba haka ba ne.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wannan sabon shiri Fulani tsaka mai wuya. To a gashin gaskiya jama'a Fulani a Najeriya suna cikin halin da sunan wannan shirin yake da shi, wato tsaka mai wuya, saboda a hannu ɗaya dai an san ana ta cigaba da samun rahotanni ne da ake cigaba da fatattakar su da kai musu hare-hare da gallaza musu a wasu sassa na Najeriya, musamman sassan sashen kudu maso yammacin Najeriya, wato ƙasashen Yarbawa kenan. To amma kuma a ɗaya ɓangaren su Fulanin su ne kowa yake ta zargi da cewa su ne suke da hannu dumu-dumu a cikin aksarin ta'asar da ake yi ta kame-kamen mutane da wato domin a samu kuɗi, inda suke kama mutane ana ganin hotuna da sunaye na Fulani da fuskokin yara Fulani. Saboda haka muka ga cewa ya kamata mu dubi wannan matsalar ta Fulani da mu kuma dubi dukkan ɓangarorin biyu. Akan haka ne wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya haɗa mana wannan shiri ɗin. A wannan bangare na farko za mu fara da ne da wannan tsaka mai wuyar da suke ciki su Fulani din, na ganin gashi ana fatattaka su a wani bangare kuma ana ganin su ne suke gallaza ma mutane. Sannan za mu duba magana da mai martaban sarkin musulmi game da halin da Fulani suke ciki da kuma wani laifi da yake dora musu su kansu. Ya maganar rashin haɗin kai a tsakanin su kansu Fulani din, sannan kuma yaya alaƙar Hausawa da Fulani? Gashi ana ganin ba su da wanda suka fi na kusa da su kamar Hausawa din, amma kuma galibin Hausawan su ne suka fi cin wahala a hannun Fulani a abubuwan da ake zargin su da aikatawa. To wannan daga cikin abubuwan da za mu share fage da shi ba tare da ɓata lokaci ba ga Babangida Jibrin da bakinsa.
Zan fara da sarki zai gabatar da kansa a wannan zaure na tsaka mai wuya. Sarki bismillah.
Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Salisu Garba Bashan kai sarkin Fulani Shagamu.
To Alhaji Musa Jika, za ka gabatar da kanka.
Sunana Musa Jika, shugaban kungiyar Amnesty Support Group, sannan kuma member Amnesty International.
Makasudin wannan taro ko tattaunawa na tsaka mai wuya shine rigingimu da ke ci gaba da kunno kai a sassa daban-daban na Najeriya, kuma ake alakantawa da Fulani. Da farko dai akwai sace-sace ko garkuwa da mutane, kuma akwai fada tsakanin manoma ko waɗanda ke kiran kansu 'yan ƙasa da makiyaya da dabbobinsu, musamman a yankin kudu maso yammacin Najeriya da yankin kudu maso gabashin Najeriya. Alhajinsu Bashan, ka matsayinka na sarkin Fulani, ya kuke ji game da irin wannan zarge-zarge da ake yi wa Fulani a Najeriya?
Wanda ba san ma yanda ya za su yi ma su je gari ba, amma
kamar jinsu faɗa ba garin ka duba akwai wani akwai magana don haka ba su kada suke wannan akwai wanda suke taimaka musu kan wannan abubuwa kuma ko wanda kungiyar da ga wannan wanda suke zuna wannan abubuwa in ka duba ai ba su kadai bane suke akwai wasu mutane suke fara su ba su kadai bane amma gaba da duka daura makina da suke da wannan level
to amma kaman shi kanshi mai alfarma sarkin musulmi an ji shi a kwana nan yana cewa daga cikin mutane 10 da ake kamawa 8 zaka ga Fulani ne ba wai ba a san Fulani bane amma gaskiya ne ake fadi bai zaka ce anan
eh kaman abin da shi ai naji abin da shi sarkin musulmi ya fadi to ka ga wa kaman da kace ana kama kaman an kama ana kama duk yawan jara samun Fulani ne wani bangare amma kuma wani bangare ya ba duk Fulani bane da aka ce jami'a ce da wani duk Fulani suke wannan abubuwan shine kuma bai dada kan ta duk Fulani suke wannan abubuwan ba to haka akwai wasu mutane wanda suke aiki na tare su ba su kade ba da suke wannan abu tunda Fulani ne dai ka ga ne in ya ce ya dauki ko ya saki shadu ko ya yi wannan abu ya tafi sai kai su dole ne sai da hadin wasu al'umma da ba su da ana fada su ne kuma ana fada su kuma ana wasu abubuwa marasa ke kuma gaba ɗaya su a daura maka don wannan abubuwan mun sha gani irin wannan abubuwa kudu din na kudu masu yammacin kasar nan saboda akwai lokacin da aka ji aka samu wasu mutane aka kama su sun tare guda Fulani aka ji aka kama su aka ce Fulani fi daga ba aka kama su aka kare su ai lallai wannan mutanen ashe ko ba Fulani ba ne wani ga Yarbawa da suka yi wannan shigan amma a gani a lokacin an ya fara wani buge-buge na Fulani da wasu Fulani to haka ne yawanci suka tare guda Fulani suka shiga saboda ake fi da su da su ya fita yanzu gaba da su ne suke ta'adda su ne suke da abubuwa fara kashi saka suna ana fada rigunan su ana zuwa ana wannan abubuwa banka masu kaɗe suke wannan abubuwa ba gaskiya magana
to Alhaji Musa Jika ka ji abin da sarki ya ce me zaka dora nan
to na ji bayanin da shi sarkin Fulani ya yi to amma mu abin da muke kallo kuma yanda muke fahimtar mu idan har kullun za a kama cikin kashi 10 za a samu kashi 8 kabila ce ta Fulani ake kallon cewa suke wannan garkuwa da mutane da kuma sace-sacen dabbobin mutane so dole ne al'umma su aminta da cewa Fulani su ne matsala amma magana ta gaskiya su kansu Fulanin su kansu matsalar kansu ne saboda in ka tsaya ka kalli matsalolin da suke kunshe da shi su kansu ba su bar kansu ba na farko zaka ga akasari su suke sace dabbobin ƴan uwansu na biyu kuma zaka ga kuma har ma kisan ƴan uwansu suna yi saboda dabbobi
wannan zargi ne koko kuna da shaida
a'a wannan ai tabbatacce ne saboda ka gani mazaunin Kaduna ne kuma akwai matan da take saida fura da nono wanda yake mijinta kuma a yanda ta zo mana da bayani ita da kanta ba Fulatana ne yana da shanu sun kudari so abokan gaban shi waɗanda suke gani nasu shanun bai kai nashi ba amin nashi ya fi nasu sai ya kasance suna ta farautar shi har dai Allah ya ba su iko suka kashe shi so yanzu matan tana nan tana zama ne a hakan nan babu miji kuma ga yaya ga sauransu sannan kuma in ka tsaya ka kalli duka kamakamin nan da ake kai zaka ga yara ne kuma yaran ma kuma yaran Fulani kan akasarinsu so shi yasa al'umma sai suna kallon cewa Fulani su ne suke aikata waɗannan abubuwa amma akwai inda na yadda da maganan shi a kowane jinsi kuma a kowane al'umma akwai mutanen kirki akwai kuma sabanin haka to amma abin ya fi yawaita a yanzu a yanda ake kallo akan cewa Fulani su ne suka fi aikata irin waɗannan abubuwa mu kuma muna kallon cewa tsakanin Fulani da Hausawa kusan abu ɗaya ne to har yanzu kuma shi Bahaushe yana kallon Fulani a matsayin ɗan uwansa to amma yau in ka tsaya ka kalla sai ka ga cewa duka wani tu'annati da yake faruwa akan Bahaushen yake karewa a hannun Fulani domin Fulani Hausawan suke kamawa kuma su kuma suke kuma azabtarwa kuma su suke neman kuɗin fansa a hannunsu to kaga wannan abubuwa ne wanda yake mai ban tsoro kuma mai kuma firgitarwa a ta al'umman da suke jihar Sokoto mun taɓa wani shiri akan maganan Oyo ko kuma Ogun da gwamnan Ogun ya ce Fulani su bar cikin waɗannan dazuzzuka na gwamnati
abinda
ya fito daga bakin ɗaya daga cikin masu bugu waya daga can Sokoto ya ce su da ma a Sokoton ne za a ce za a wannan waɗansu alamomi ne wanda yake nuna cewa akasarinsu don ba za a ce duka ba akasarinsu sun zama gurbatattu a cikinsu shi yasa ma a wancan karan sarkin musulmin kaji ya yi bayanin cewa su fitar da gurbatattu a cikinsu saboda suna bata ma Fulani suna domin Fulani ba a san su a haka ba
su amma kamar yadda kai bayani cewa an fara samun kamar rashin jituwa tsakanin Fulani da Hausa ba ganin wannan ya tabbatar da zargin da ake cewa watakila makirci ake kullawa domin a raba kawunan Fulani da kuma Hausawa da aka san akwai daɗaɗɗiyar alaka da tarihi a tsakanin su
ba wai an so mu samu batawa ko kuma rashin jituwa tsakanin Hausa da Fulani nake nufi ba abinda nake nufi shi Bahaushe har yanzu yana kallon Bafulatani a matsayin dan uwansa ne shi yasa duk yayin da za a yi magana zaka ji an ce Hausa Fulani to amma yau malam Bahaushe ya tsinci kanshi a hannun Bafulatani akan azabtarwa da raba shi da dukiyar shi da raba shi da ran shi da kuma kona magani ga baki daya to mu abin da muke tsoro anan idan Bahaushe ya fahimci Bafulatani makiyinsa ne to abun zai yi munin da ba a tsammani shi yasa ka ji sarkin musulmi ya fito ya yi wannan magana cewa ya kamata Fulani su fitar da gurbatattun cikinsu haka ma a Hausawa akwai gurbatattu babu jinsin da babu to amma a yanzu yanda duniya take juya ko kuma yanda Najeriya take juyawa babu waɗanda aka fi kallo a matsayin gurbatattu din irin su Fulani din akasarinsu ban ce duka ba
to wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan muhawara da muka fara dangane da halin da Fulani suke ciki a Najeriya a wannan shiri na tsakan mawuyan Allah ya kama mako na gaba za mu dawo mu ci gaba da duba wannan matsalolin da suke ciki kuma daga cikin abubuwan da za mu duba shiri mai zuwa shine meye matsalar Yarbawa da Fulani ne kam da har ake samun rahotannin cewa ana kai musu hare-hare iri-iri sannan kuma yaya tsoron da ake ji na cewa wannan gallaza da ake wa Fulani a kasashen Yarbawa da wasu wuraren da ba na Yarbawa ba ne zai iya janyo mai da martani a yankunan arewacin Najeriya sannan kuma wasu na zargin cewa Buhari wato shugaban Najeriya kenan ba Fulani ne to wannan yana da alaka da gallaza da ake wa Fulani kuma shin al'amarin nan abu ne na adawa tsakanin yankunan Najeriya na jihohi ko kuma na larduna-larduna kuma akan ita sashen arewacin Najeriya ko menene duk wannan suna cin abubuwan da zamu duba a makon gobe Allah ya kai mu yanzu kan madadin shi Babangida Jibrin da bakinsa Salisu Garba sarkin Fulani Shagamu da Alhaji Musa Jika ni ne Ali Mustafa Sakoto a nan Washington DC ku huta lafiya
to madalla idan aka biyo mu a shirin hantsi da karfe 8 an jima kadan da aji
wasu mayaga da ake tsakiyar da sanyayen kungiyar Boko Haram ko ISO ba ta kace su kai hari kan wani kauye da ke karamar hukumar ciwo a jihar Borno da kuma kishiyar arewa su gabacin Najeriya wanda har suka yi sanadiyar mutuwar mutane hudu da kuma barnata dukiyoyi karamar hukumar Chibok ne na fuskantar hare-hare a yan kungiyar Boko Haram ko kuma ISO ba ta kace da bincike ke nuna rawa wannan shine hari na 20 da aka kai hukumance cikin wannan shekara
to sai a biyo mu a shirin mana hantsi an jima da karfe 8 domin jin cikakken wannan rahoton da wannan kuma ka zo ga shirin mana karshe labarai amma a takaice
nasarorin da suka yi a gabashi a fafatawar su da Russia Amurka za ta tura ma Ukraine wani ƙarin talafin kayan aikin soji wanda ya kai dala miliyan 625 sannan a karan farko shugaban addini na kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei Jiya Litini ya fito fili ya mayar da martani kan zanga-zangar da ake yi a sassan kasar yana mai zargin Amurka da Isra'ila da ingizawa.
To madalla a gaishe ka masu sauraro abinda muka tsaye sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da karfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu na baya sai a zira shafinmu na yanar gizo. Ta adireshin voahausa.com yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Musakaro Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa Allah ya wadatar mu da kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum.